‘yan ƙasa da hukuma.
Ka ja haka cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushe ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun kallo garzambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi,
saboda gaskiya ana shan wahala sosai. Ka dawo da tallafin waye amfani.
Muna fata don Allah ya ji hukuma, don Allah ya yi maka agajin da za ta ce mishi, don Allah ya ana tsaya masa laifin mamu.
Bayan da yadda za a yi ka cire mun rangwame, kuma ka zo ka ringa ba ni tallafi irin na annoba, wannan ba daidai ba ne ba.
Ba gazawa ba ce a wajen gwamnati. Yau ta fito da abin da take ganin za a yi, a ba ta shawara ta gama daidai wani ta canja.
Yau shirin na ɗauke da kiraye-kirayen 'yan Najeriya game da buƙatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana a kan batu. A dakace mu.
Wallahi idan ba san juna, haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana.
Madalla. Masu tsare a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwace shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar, da nufin daidaita farashin man, musamman man fetur, ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. Dai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa, inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan sau uku zuwa sama, domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da tsuriya, kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700. Wannan ta sanya 'yan kasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati.
Kuma ya ji burin imisa ga burin daurawa. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Ana cewa 'yan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi. Don haka kowa ma mun gane kowa iya amfana. Ya kamata wannan tallafi a dawo da shi.
Ni dai ra'ayina shi ne sauko da man nan don kowa ya amfana, saboda gaskiya ana shan wahala sosai. Ka dawo da tallafin kowa ya amfana.
Dan gaskiya muna shan wahala, ba abinci ya tsada, wahala ta riga ta yi yawa. Muna fata don Allah ya ci hukuma, don Allah ta yi maka agajin da za ta ce mishi, don Allah da ana tsaya masa laifin mamu. Dan gaskiya muna shan wahala, ai muna taimako na gaggawa a addinin musulunci. Kowa da kowa yana shan wahala kan wannan da yake tallafin wallahi. Jin daɗin kowa ne wannan, inda an ce an da tallafin nan. Dan gaskiya yanzu muna shan wahala, wahala ta yi yawa ne, wahala ta yi yawa gaskiya.
Kuma dai kungiyoyin cigaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sace nazari game da wannan batu. Kamar Salisu Mazge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya.
Gaskiya mutanen Najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi, domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen Najeriya a cikin halin hagulari, kuma ya nuna gazawa ta hanyar cewa ba da yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba, kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wafi. So daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kudin rangwame na man fetur, wato subsidy, ana yin wata maguɗi, to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta ƙarfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi. Idan tawa mutum ɗaya biyu uku hukunci, da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi. Amma kawai an mutum ana jidai ta ce ana laifi can, ana ɗaukar mai ana kacin kaza, ana ɗaukar mai ana kacin kaza, kawai ka zo ka yanke hukunci ka sa 'yan Najeriya miliyoyin ɗaya zuka a cikin wannan hukuma, wanda yanzu duk mutumin da ka gani ko magana ke maka ga abinci. Kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa ba shi tallafi? Shi fa duk inda ka ji faletin magana ce ta annoba. So da haka ba yadda za a yi ka cire mun rangwame, kuma ka zo ka ringa ba da tallafi irin da addu ba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana san halin da jamhuriya talakawa to ya kamata an ajin murya su kuma a ringa dauka ana tunanin yanda za a yi musu maganin matsalar da suke su
nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfani kansa yana tukura ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ni ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai zama bisa sabon garin wuta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama ba ta ta zama a cikin umma
masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi
harkar gwamnati shi ne idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ba ko ta gani cutar da al'ummata to ta dawo ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a bata shawara ta gama daidai wannan ta canza yana da buƙatar gwamnati ta zauna ta yi karatun tanusu ta kira masana akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da buƙatar cire tallafi a me ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawa kowa yake jijjigawa a Najeriya.
Kada ka cire malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so.
Warinku za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take da tun waɗansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jido waɗansu kuɗaɗe ko a samu cewar su a hanci da rashawa a ciki. Gwamnati tana da dama tana da ƙarfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya ci maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi.
Da Talawan Habib Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya a nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cewa
a tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take to muhimmancin wannan shi ne a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su niyyar da aka kudura aka kudurinta shin ana cin mata idan ana cin mata shi kenan sai a ci gaba amma da yadda za a da inganta tafiyar sai a dada idan aka zamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin to a game da janye tallafin man fetur dinnan abin da ya bayyana shine ya tsinduma al'umma cikin niyyarsu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matakin man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato ki zama za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa yanzu nan za a magance wannan tsadar tirelolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa ma dillalan man fetur su ƙara kuɗi sannan a yashe kogin Niger a yi zamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa ya sauke shi kenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi shi kenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba daga nan alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwai daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kafa da karar da watansunta za su yi sha'awa su yi yarshe ta da kafar su su zo su yi kallanta.